sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkamu da dare mai saurare. Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Kalmati Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin namu na daren yau Lahadi, 25 ga watan Yuli na shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya, za a ji irin wainar da ake toyawa a Najeriya game da binciken da majalisar kasar take gudanarwa a hukumar kula da yankin Niger Delta, wato NDDC. Sannan muna da rahoto kan sakamakon taron sulhun da shugabannin mambobin kasashen kungiyar ECOWAS suka gabatar. A ranar irin ta yau Asabar, muna dauke da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmati Garba ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Majalisar Dokokin Kasar Somalia ta tsige Prime Minister Kasar Hassan Ali Khairi a wata ƙuri'ar rashin amincewa ta bazata da aka kada a cewar shugaban majalisar. A wani taron manema labarai da ya kira a yau dinnan Asabar bayan kada ƙuri'ar, shugaban majalisar Muhammad Mursan Abdulrahman ya zargi gwamnatin Prime Minister Hassan Ali Khairi da rashin katabus. Yan majalisa 170 sun amince da wannan matakin da aka dauka a majalisance kan Prime Minister, yayin da yan majalisa 8 ne kadai suka kada ƙuri'ar rashin amincewa a cewar shugaban majalisar. Ya kara da cewa saboda haka wannan mataki ya tabbata, kuma muna kira ga shugaban kasar Somalia da ya nada sabon Prime Minister. Nan take dai ba a samu jin ta bakin kaira ba, wanda dan kasashe biyu ne, da Norway da kuma kasar ta Somalia, kuma tsohon shugaban kamfanin mai na Suma ya kasance Prime Minister tun daga watan Maris na shekara 2017. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin din BBC ya da shi je jama'a ya ce a tsawon makonni da kuma watanni na barkewar annobar corona a kasar, gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. A ta bakin Johnson, mai yiwuwa abu guda da bamu yi la'akari ba da shi shine yawan yaduwa da cutar ke yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan. Akwai abubuwa da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya dakile cutar tun a matakin farko, a cewar Johnson, wanda ya warke daga cutar ta COVID-19. Ya kara da cewa watakila akwai wasu abubuwan da bamu yi daidai ba. Burtaniya na da masu dauke da cutar kusan 300,000 a cewar jami'ar John Hopkins, kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan 46,000. Kasar India ta ƙara tsaurin sharuɗin yin cinikayya da makwabtanta, matakin da ake ganin ta ɗauka ne kan China, yayin da ta ƙaddamar da manyan ƙasashe biyu na Asiya ke yi a kan iyakokinsu na wajejen tsaunukan Himalaya ta sukurkuta dangantakarsu irin yadda ba a taɓa gani ba cikin gwamman shekaru. A sabon ƙa'idojin da ta shimfiɗa a wannan satin, India ta ce duk wani kamfani daga makwabciyar ƙasa muddin yana neman kwangila daga gwamnatin India sai ya samu takardar izini a fannin tsaro da siyasa daga ma'aikatar harkokin cikin gidan India. Gwamnatin India ta ce dalilin hakan shine inganta tsaron India ta waje da kuma ta ciki. A yayin da ba a ambaci kasar China ba cikin ka'idojin, labudda sabbin matakan za su yi matukar shafar kamfanonin China da ke neman manyan kwangiloli a India, a cewar ƙwararru a fannin cinikayya. Manzon Amurka na musamman na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan ya ce a baya-bayan nan tashe-tashen hankula sun yi yawa a wannan kasar da yaki ya daidaita. To amma yawan waɗanda abin ya rutsa da su a ɓangaren jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan da ke fafatawa da 'yan Taliban ya gaza na shekara ta 2019 da kashi 35 cikin 100 zuwa 40 cikin 100. Zalmi Khalid Zad, mai wakiltar Amurka na musamman kan batun sasantawa a Afghanistan, ya kuma lura cewa babu wani sojan Amurka ko na rundunar gamayya da Taliban ta kashe tun bayan da Amurka ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da 'yan Taliban a watan Fabrairu don kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru kusan 19 ana yi a Afghanistan, wanda shine yakin da Amurka ta fi daɗewa tana yi. Khalil Zad, wanda shine ya wakilci Amurka har aka cima yarjejeniyar, yayi wannan bayanin ne a wani taro a birnin Washington ta yanar gizo wanda cibiyar tabbatar da zaman lafiya ta Amurka ta shirya. Wani alkali a Amurka ya bada rashin gaskiya ga jihar Oregon ta yammacin Amurka, wadda ta nemi ta taka birki ma jami'an tsaron gwamnatin tarayya kan irin matakan da suke daukawa game da zanga-zangar da ake yi kullayomin a Portland, wadda aka sari kan rikide ta zama ta tashin hankali. alƙalin gunduma na Amurka Michael Mossman je jama'a ya zartar da hukuncin cewa jihar ba ta da hurumin shigar da ƙara a madadin masu zanga-zangar. A ƙarar da ta shigar jihar ta nemi a takaita matakan da jami'an tsaron ke daukawa yayin da suke kama mutane musamman ma idan ba a aikata wani abu tartibi ba. Ƙarar da Attorney General ɗin jihar Oregon Allen Resemblance ta shigar na zargin jami'an tsaron na gwamnatin tarayya da kama masu zanga-zangar ba tare da tartibin laifi ba, kuma ta wajen amfani da ƙarfin da ya wuce misali. A halin da ake ciki kuma jiya Juma'a wata ƙungiyar lauyoyi ta maka gwamnatin Amurka a kotu don ta hana mayar da wasu yara ƙasashensu na asali da gwamnatin ke shirin yi bayan da ta tsare su a wani otel. Ƙungiyar na nuni da matsalar cutar corona. Masu otel ɗin na Hometown Inn Suite da ke McMullen, jihar Texas sun faɗi da daren jiya Juma'a cewa sun kawo ƙarshen bayar da ɗakuna don tsare yara. Hukumar shigi da fici da harkokin kwastam ta Amurka ICE ita ma ta tabbatar cewa an kwashi dukkan yara daga otel ɗin kwanaki biyu bayan da jaridar Associated Press ta bayar da rahoton cewa otel ɗin na ɗaya daga cikin otel uku da aka yi ta amfani da su har sau 200 wajen tsare yara. To amma hukumar ta ICE ta ki amsa tambayoyi kan inda aka kai yaran, tana nuni da dalilai na tsaro. A ƙarshe, dimbin masu zanga-zanga sun bazu kan titunan birnin Kobaros na Rasha a yau dinnan Asabar saboda fusata da suka yi da kama gwamnan yankin mai farin jini, aka kuma maye gurbinsa da wani na hannun damar gwamnatin Rasha wanda bai ma taɓa zama a yankin ba. Masu zanga-zangar sun yi ta ɗaga kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke cewa a sako mana Sargi Furgal, gwamnan jama'a, a yayin da zanga-zangar a birnin da ake kira Gabas Mai Nisa wanda ke daura da kan iyakar kasar China mai tazarar kilomita 6,100 gabas da Moscow babban birnin kasar ta Rasha ke daɗa kazancewa. Jami'an tsaron gwamnatin tarayya ne suka kama gwamnan a farkon wannan watan kan zargin kisa a karo da dama. Furgal, wanda ɗan jam'iyyar Democrat ne mai sassaucin ra'ayin kishin ƙasa, ya musanta zargin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin, a Najeriya ƙwararru ne suke tafka muhawara akan ba dakalar biliyoyin naira da majalisar dokokin kasar ta binciko a hukumar kula da yankin Niger Delta a daidai lokacin da zauren majalisun biyu suka zartar da hukunci mabambanta akan abin da suka gano. Kawakin biyar sashen Hausa Madina Dauda dauke da rahoton.
A Najeriya tsugunu ba ta ƙare ba akan binciken badakalar biliyoyin naira da majalisar dokoki ta gano a hukumar da ke kula da yankin Niger Delta, wanda yake nuni da cewa dara ce za ta ci gida domin ƴaƴan jam'iyyar APC ne yake barazanar gurfanar da junansu a gaban kotu. Na baya-bayan nan shine wanda kakakin majalisar wakilai Femi Bajabi Amila ya ba da umarnin shigar da ƙarar ministan ma'aikatan Niger Delta Godswill Akpabio, muddin ya gaza kawo hujja akan ikirarin da ya yi cewa ƴan majalisar ne suke karɓe kwangilolin hukumar NDDC. A nan kakakin majalisar wakilai Femi Bajabi Amila ne yake ba wa akawun majalisar umarnin shigar da ƙara akan Akpabio a madadin majalisar wakilan.
I refuse to sit here in good conscience and allow anyone to assassinate the character of the house in an attempt to deflect accountability for their conduct in office.
To sai dai ƙwararru a fannin shari'a da ma 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu akan tanadin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi akan irin wannan yanayi da jam'iyyar APC ta tsinci kanta a ciki. Da farko ga ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa, barista mai nasara Ibrahim Umar.
Sashi na 36 na tsarin mulkin nan ya ba da dama na cewa kana iya ka nemi a neman maka haƙƙinka a duk lokacin da wani ya yi wani abu wala Allah ya tozarta ka ko ya ci maka mutunci ko kuma ya maka ƙarya ko kuma ya maka wani abu wanda yake zai shafi mutuncinka ko darajarka ko kuma kimarka. Shi wannan minister Godswill Akpabio ya fito ya yi wannan bayani ko da yake daga baya ya ba da wasiƙa wanda take nuna kaman yana da na sani akan wannan furuci da ya cewa mafiyawan kwangiloli 'yan majalisa ya ba a ya rike su kuma su ya fi shi akan haka.
Sai ra'ayin barista Nura Ɗanbatta.
'Yan majalisa suna da dama a yanda suka yi yunƙuri suke so su kai ƙarar mulki UNDDC saboda ya musu kazafi ko kuma ba ko kuma fata musu suna za su iya kai wannan su wannan climate court za ta karba za su iya kai wa dama suna da wannan dama kowa kuma yana da wannan dama a dan Najeriya
amma ga sakatarin tsare-tsare na jam'iyyar APC a gundumar Gwange ta jihar Yobe Sale Bako da sabon fage yana ganin akwai abin dubawa a yayin da jam'iyyar APC ta tsinci kanta a yanzu
wannan kamar daukan wuka ne suke so su fuda cikin su sakamakon in suka yi la'akari da yadda aka shagogwar maya a shekara ta 2015 har jam'iyyar ta kafa mulki a Najeriya wadda haka din sai daga kamar duniya za ta iya mana dariya ya kamata idan duk akwai wani rigima a zauna a teburin sulhu a cikin gida a dinke wani baraka ko makamancin haka to amma alhamdulillah ina da yakinin cewa a yanzu wadda aka bashi rukun jam'iyyar a mataki na kasa mai girma gwamnatin jihar Yobe honorable mai mala boni zai dinke duk wata baraka a yanzu ma ya fara tunda har mun samu tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Yakubu Dogara ya shigo wannan jam'iyyar
ita kuma majalisar dattawa ta bada umarni cewa ma'aikatan hukumar NDDC su mayar da sama da naira biliyan 1.3 da suka rarrabawa kansu akan wai za su yi amfani da kudin wajen kare yaduwar cutar coronavirus Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda A ƙarshen wani taron sulhun da suka shirya shekarun jiya Alhamis a birnin Bamako da nufin warware rikicin siyasar da ya barke a ƙasar Mali shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma mambobin kungiyar ECOWAS sai dawo sun yanke shawarar gudanar da taron bidiyo a ranar Litinin mai zuwa dan ganin an samu maslaha a tsakanin shugaba Ibrahim Bubakar Keita da ƴan hamayya na M5 wakilin muryar Amurka a Yamma Suli Mumini Barma ya aika mana da ƙarin bayani
wannan shine karin farko da shugabannin ƙasashen Afirka ta Yamma ke tattaki zuwa ƙasar Mali domin shiga tsakani tun bayan da ƴan hamayya na kawancan jam'iyyu da kungiyoyin M5 a ƙarƙashin jagorancin fitaccen limamin nan Muhammad Diko suka kaddamar da zanga-zangar ganin shugaba Ibrahim Bubakar Keita ya sauka daga kujerar shugabancin kasa saboda zargin sa da gazawa a ra'ayin wani dan siyasa Alhaji Usmanu Muhammadu matakin na ECOWAS abin yabawa ne
ko abinda su magabata suke yi na sidiyawo neman sulhu a gane majuna a yi gwamnatin haɗin kan kasa duk zargin da sun kai shugaban kasar nan ya amince kamar kaga wannan kungiya ta kurkun sunan ya soke ta to saboda haka kuma ya ce a zo a yi gwamnati haɗin kan kasa to wannan shine mahita gare su
tawagar shugabannin wacce ta hada da shugaban rikon Sadiyawo Isu Muhammadu na Niger da Muhammadu Buhari na Najeriya da Nana Akufo-Addo na Ghana da Macky Sall na Senegal da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire ta ce an fara gano bakin zare a yayin wannan zama ƴan hamayya a nan cikin gida na cewa kyautawan misali daga gida ya kamata a fara bayarwa Alhaji Lawali Salisu kusa ne a jam'iyyar Model Lumana
rikicin Mali da Niger kuwa dai uba dai suke ƴan tagwaye in kai duk mun da suke yi a Mali sai rashin cika alƙawari an gaji man da aka dauka da sauransu da komai kai yanzu a matsayinka cikin yakin da aka yi da ƴan ta'adda a cikin Niger amma ƴan Niger alhaji inda mashawartan suna ba shawara ya fara gyara kasar shi dan ƴan Mali su dauki misali a kasar Niger lalle yayi aiki yake nan saurare
to sai dai masu kare manufofin gwamnatin Niger na da ra'ayin da ya sha bamban da wannan
kasashen mu na Afirka muna da wata matsala wadda duk inda ba kai ke bisa mulki ba to ba wanda iya wace matsala ke da kai cikin gida dan in ba neman san kai ba idan akai zabe ya kare ya kamata a bar wanda aka zaba shi aiki
yanzu dai shugabannin kasashen ECOWAS sun kuduri aniyar gudanar da taron bidiyo a ranar Litinin din da ke tafe domin dorawa akan inda aka tsaya matakin da dan rajin kare demokradiya Nasir Saidu yace ba zai yi wani tasiri ba
za su ba da shawarori ne har wancan bangare na Malam Diko in yayar da lokacin za a samu asasanta to an zo an tattara su ba asasanta ba ya za a yi dan kun komo kun yi taro bisa yana gizo a ce asasanta wannan abu akwai waya wannan hanya wanda sun ka dauka har yanzu ta a ce ayi taro tsakankanin su har su yi neman tsirar da shi shugaban kasa Ibeka ba za ta tasiri ba wajen ƴan Mali don ƴan Mali sun yi nisa cikin wannan al'amari kuma yau sun san abin da suke so sun gane abin da suke so tunda su ne an ka galla zama
jagoran tawagar ƴan adawar Mali Sheikh Muhammad Diko a ƙarshen taron na ranar Alhamis ya jaddada cewa za su ci gaba da matsawa shugaba Ibrahim Bubakar Keita lamba har zuwa lokacin da zai shida daga karaga ganin yadda ƴan ta'adda ke kokarin mamaye ta a yayin da magoya bayan shugaban kasar ke cewa ba za ta sa'u ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma Mai saurare, wannan shirin na zuwa maka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin Mallam Dauda Garba bin Affan Fatiskum kan tarihin kare-kare, da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Mallam Babangida Yusuf na fada da Sa'idu Abdullahi da Maturu da dai sauransu masu son jin tarihin yadda aka yi mulkin mallaka a Najeriya da masu son Afirka. To bari mu fara da kashi na biyu na tarihin kare-kare da ke arewa maso gabashin Najeriya. Idan mai tambayar na saurare, ga wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da ci gaban amsar da ya samo daga wani sarakin yankin kare-kare din wanda ke da zama a birnin Bauchi, Malam Abdullahi Babayo Jalam, dan madamin Jalam Ciro Mankurkur, wanda Abdulwahab ya ci gaba da tambayarsa cewa:
To muna ji don saboda ni ma na ɗan zauna a miso, ana ce kare-kare su kansu ma sun fito ne daga wajen ƙasar Larabawa. Ina batun
ai duk kabilar da kallanta za a ce haka, ana cewa an taso daga Yemen. To ta yi hakan ne, amma dai manawa mun san kurare ne. To muka gaji Allah ya bukaki ko ranar ta mai da mu bukaki haka, to amma dai ko ma yayin ne an taso daga can, an zo an zauna an yi dafu a can yankin Borno kafin Rabi ya zo ya bada jama'a.
Kai kare kan lalle kuma mayaka ne kamar
kwarai kuwa, kwarai mayaka ne don a cikin tarihin da muke da shi babu wanda suka taba zuwa ko suka ci Jalam da yaki ko suka ci kare-kare da yaki.
Irin abokan wasan nan fa kamar kaga za a ce bare-bare suna wasa da Fulani haka dai ga misali. To ko kuma su wane ne abokan wasan?
Muna yi da bare-barin, muna yi da Baburawa, muna yi da Terawa, muna yi da Tangale, muna waje saboda albarkacin Misau, muna yi da waje da Tula, albarkacin muna Misau Emirate. Saboda wanda ta hada su a can mu kuma sai muka biya riba
ga shakira.
Yawwa,
masha Allah. To yalla bayani mai yanzu dai wannan hidima na kare-kare abu ne wanda yake ce mai fadi
a da fadi,
kuma ba mu da lokacin
ya da fadi gaskiya.
To akwai baya ga kaman wasu al'adu ne haka ko kafi aminta su haka irin wasu gwada al'adan ku na gargajiya?
Muna da al'ada wadda ya sanu sananne ne a duk ƙasar nan dai. Duk wanda ya taba jin labarin wannan kabila ta kare-kare, to ya san suna da wani wasa da ake ce masa falaba da majala. To falaba da majala din nan wato taruwa ake yi a wani lokaci don to abin dalilin dai, asalin dalilin wannan shi falabara din lokaci ne na godewa Allah don irin abin da aka samu a dana ta gabata. Sannan kuma irin a wannan lokacin ne ake haduwa da mutane da aka daɗe ba da su ba, ai kuma exchanging pleasantries.
Allah ne haka ne. So lalle kuwa wannan balama bajala
balabara majalam balabara majalam
balabara
baba bane ba ne
bala
bara
bara
majalam
majalam shine wato
da Hausa sarauta, wato sarauta ce da a wannan ranan kuma tunda an samu an wadata ko kuma an samu abin da ka san wadamina. To saura kuma kamar da zaman ce maka asalin mu jarumai ne mai akani. To sai kuma akan kaddamar da farauta wato shiga daji a wannan rana. An yi godiya wa Allah an samu damuna mai albarka, sannan kuma an kaddamar da shiga daji don neman naman daji farauta kenan.
To yanzu kamar sarauta na wanda ke kai kana cikin wannan layi na yin sarauta, yanzu za ka iya sanin yawan sarakunan da aka samu na kasan kare-kare?
Da ka haka kan ba zan iya ba, amma na san akwai shi a rubuce a wani guri, amma da ka zai mun wahala.
To kamar mai da mai kuke da su a sarauta, kuna da sarki wazini wanda za ka?
To saboda ai mun cuɗanya da waɗansu kabilu, saboda haka ana kamar da kuma ba kare-kare ba, duk kabilun ke wayan nan sukan mori wadansu kabi wadansu abubuwa na wadansu mutane yawa kaman akan alisa rausa ah to yanzu ta an ce zanna misali mai hada Kano da zanna ai ka gansa wata bare bare ce ko yawa to hakan nan to akan alisa rautun sai a zo a yi tun yanzu jama'a sun zo kowa yana so ya karance yana da yawa
ai hakan ce ma ka je gu kaza
yawa ka je ka dauko ta a baka bayanin ta ka zo na a baka
hakan
hakan
to idan rayuwa wannan tarihin kunnan dai yana da tsayi kamar yadda kace amma yanzu sukan zuwan kasan kare-kare ko kuma kare-kare kabilinsu nan yankin kamar zai kai shekara 100 nan ko 200 nan
to a takaice dai yadda muke ji magabata suke faɗa a tarihin inda za a samu tarihi don ana maganan 18 wani abu to yi tumana abin nan kuma a shekaran da ɗan yawa inda yanzu muna
2020
eh
gaskiya
to a cikin ya gashi fiye da shekara 200 ke nan
kwarai da gaske to ce ya kuka samu kanku a cikin masarautar iso don saboda yanda yake kuka yi suna zo kaɗin nan aka to kun kuna ƙarƙashin
masarautar babu shakka kuma da ka san yawanci mallaka ke sa ka zama to da himmani sai in ka mallake shi ka ci shi a yaki sai ka zo sai ka zo ko ba ga ba ci ba yi ba to wannan tambayar taka ta dace dan ba a ci wa yaki ba gashi kuma muna ga rashin musu to gaskiya shine da muna zaman kanmu ne tun lokacin da babu wata sarauta sai namu mu ma cikin namu kare karen babu mai zama sarki sai jarumi yawa jarumi ake yake cin sarauta sai kuma a masa biyayya saboda karfinsa to tunda ko babu wanda yake cin mudaki ba ma kowa biyayya muna zaman kanmu to amma zuwan turawa aka nemi bimi saboda administrative convenience sai aka ce mu bimi sau an babu to a ci musu yaki ba saboda haka mun samu kanmu ne a karkashin misau saboda hikima irin da turawa da tura mu gurin don a ji daɗin mallakar mu
to kuna amfani da kamar su dawakai su raƙuma ko jiyoyin a baka kamar
eh muna dai amfani da dawakai amma raƙuma wajen mu babu su sosai eh sai dai makwabta amma dawakai muna amfani da su muna amfani da jakuna wajen safara kenan yawa wajen ci abinci kuma muna amfani da irin su shanu awaki tumaki da sauran kana
akwai duwatsu ne kamar wanda akan ji kukwaku da wannan
ba mu da duwatsu sai dai yan jigayi kasan na za ka gashi akwai bambanci tsakanin jigawa da kuma dutse to akwai jigayi an ba mu da dutse
me kuka fi shukawa ne a wajen ku
muna shuka gero dawa maiwa sai asali muna shuka tamba ba sani ba ko kasan tamba
san tamba
to akwai nomi
bai
nomi shine to riki amma baki
bai
to muna shuka da dai sauran irin wannan nasi
hakane
sannan kuma na kasuwa muna shuka auduga muna shuka gyada muna shuka wake
muna abin da dana so mun tambaya kamar kuna da sunan sarki ne da yaran kare kare
muna da so sunan sarkin mu Iduhu amma in an ce sarauta kuma ana ne koda eh koda ita ce sarauta amma Iduhu kuma shine sarki so to yana ce wannan mutum yana da sarauta sai a ce masa ba koda amma an ce sarki ne wannan sai a ce masa Iduhu
sai kuma amsoshin tambayoyin Malam Babangida Yusuf na fada da Sa'idu Abdullahi da Maturu kan tarihin mulkin mallaka a Najeriya da ma Afirka baki daya idan masu tambayar na saurare ga cigaban ansar ku daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House dake garin Kaduna Dr. Salisu Bala wanda muka dan koma baya kadan muka dora daga inda yake cigaba da bayanin yadda aka yi amfani da sarakuna da cewa
sannan shi Madugad ya sake tabbata irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin Afirka, wato area da ya shafi Zanzibar kenan, amma abin bai tasiri ba. Haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin Yamarai, inda ba su da sarakuna, shi ma bai yi tasiri ba. Amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin Najeriya ta hanyar amfani da shi Nandugat. Wanda shi Nandugat ɗin nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki. Sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leƙen asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen Afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan. Saboda haka suke amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a ƙasashen Afirka. Suka dinga burkushe garuruwa daga wannan gari zuwa wancan gari, daga wannan gari zuwa wancan gari, haka suka rinka yi har suka ci garuruwan ƙasar Hausa da yaƙi. Suka kashe mutane, suka kwashe kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi. Kuma sun zo sun tadda ƙasar Hausa akwai mutane malamai waɗanda suke tabbata ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Haka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irinsu a yankin Afirka. Sannan sun yi amfani da jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin. Dole sai dai a taho da kafa, idan an zo kuma za a tadda ruwa, ruwa ba zai bari hura su ketare ba. Da yawa sun halaka a wannan yanki na ƙoƙarin tsallakawa. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi, su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su. To akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin da kuma ɗan abin da ya rage na amsoshin tambayoyin tarihin kare-kare. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da kuma ɗan madamin Jalam Abdullahi Babayo da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da kuma injiniyanmu na yanzu ne Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Kalama Sigarba. To kafin mu yi sallama da ku, ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Majalisar Dokokin Ƙasar Somalia ta tsige Firaministan Ƙasar Hassan Ali Khairi a wata ƙuri'ar rashin amincewa ta bazata da aka kada a cewar shugaban majalisar. A wani taron manema labarai da ya kira a yau ɗin nan Asabar bayan kada ƙuri'ar, shugaban majalisar Muhammad Mursan Abdulrahman ya zargi gwamnatin Firaminista Hassan Ali Khairi da rashin katabus. Firaministan Burtaniya Boris Johnson a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC ya da shi je jama'a ya ce a tsawon makonni da kuma watanni na ɓarkewar annobar corona a ƙasar, gwamnatinsa ta kasa gane yanayin wannan cutar. A ta bakin Johnson, mai yiwuwa abu guda da bamu yi la'akari ba da shi shine yawan yaduwa da cutar ke yi salin alin daga wannan mutum zuwa wancan. Akwai abubuwa da ya kamata a ce mun fahimta game da yadda za a iya daƙile cutar tun a matakin farko, a cewar Johnson wanda ya warke daga cutar ta COVID-19. Ya ƙara da cewa watakila akwai wasu abubuwan da bamu yi daidai ba. Burtaniya na da masu ɗauke da cutar kusan 300,000 a cewar jami'ar Don Hoskin, kuma waɗanda cutar ta kashe a ƙasar sun kai kusan 46,000.
Masu sauraro, a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe idan Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Kalmi Sigarba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa mana shirin baki ɗaya, da ma injiniyanmu, ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Na'am.